tare da babban malaminmu a Sheikh Malam Muhammad Nasiru Yahaya. Kamar yadda aka saba, akwai lambar waya da ake turo tambayoyi 09123220240 idan an jima kuma za mu buɗe layi domin ba ku damar yin kira kai tsaye domin yin tambaya. Amma kafin wannan lokaci, bisa al'ada, za mu ba malam lokaci domin gabatar da muƙaddama. Karin kallon.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ومسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadithi ya tabbata daga An-Nu'man ibn Bashir, Allah ya kara masa yadda, shi da mahaifinsa sahabi dan sahabi. Wannan hadithi ya zo da lafuza daban-daban ta fuskar riwaya. Akwai lafazi da yake cewa shi An-Nu'man ibn Bashir, Allah ya kara masa yadda, shi da mahaifinsa yake cewa mahaifina yayi min kyautar wata dukiya. A wata riwaya ya yi mun ma kyauta ta bawa ko baiwa. Wata riwaya kuma tana nuna cewa ƙasa ce aka bashi, ma'ana ko da yake ce fili ko gona. To lokacin da shi babansa Bashir ya yi masa wannan kyauta, sai mahaifiyarsa, ma'ana mahaifiyar shi An-Nu'man, take ce ma mai gidanta shi Bashir, ma'ana baban Nu'man, wannan kyauta ban lamunta da ita ba, ban aminta da ita ba, sai ka je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka shaida masa ga kyautar da kai wa ɗanka. Idan manzo alaihi salatu wassalam ya yarda da wannan kyauta, to ta tabbata a matsayin kyauta. Mahaifiyar Nu'man, sunanta Amra binti Rawaha, ‘yar uwar Abdullahi ɗan Rawaha, Allah gara masa yarda gabaki ɗaya, wanda ya yi shahada a yakin mota wanda manzo alaihi salatu wassalam ya tura su da shi da Ja'far da kuma Zaid bin Haritha, su uku da ya zama sun yi shahada, Allah gara masa yarda gabaki daya. To lokacin da shi Bashir ya zo ya samu manzo alaihi salatu wassalam, a wata riwaya yake cewa matarsa ta nuna cewa bata gamsu da kyautar da ya yi ma ɗansa ba, saboda haka sai ya zo ya shaidar da manzo alaihi salatu wassalam. To da ya zo yake faɗa wa manzo alaihi salam shi da kansa, a wata riwaya sai yake cewa kana da waɗansu ‘ya’yan ban da shi, a wata riwaya ya ce duk ‘ya’yanka kayi musu irin wannan kyautar, sai ya ce a’a. Sai manzo alaihi salatu wassalam ya ce to ka je ka sa wani shaida ba ni ba. A wata riwaya yake cewa inni la ashhadu ala jawrin, ni ba zan yi shaida akan zalunci ba. A wata riwaya ma yake cewa to kana so duk ‘ya’yanka gabaki ɗaya su yi maka biyayya kamar yadda shi ma zai maka? Ya ce eh. Sai ce to lalle in haka ne, ka je ka daidaita tsakanin ‘ya’yanka ta fuskar kyauta. Ya ce fattaqullaha wa adilu baina auladikum, ku ji tsoron Allah, ku yi adalci, ku nuna daidaito ta fuskar kyauta a wajen ‘ya’yanku. Wannan hadithi idan muka duba, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna baya halatta uba ya fifita wasu daga cikin ‘ya’yan da ya haifa ta fuskar kyauta. A nan malamai sun yi togaciya suka ce banda kyauta mai dalili ko mai sababi, akwai abin da zai iya tasowa na wani ɗa, musamman a ce a wurinsa ya taso, kuma kai daga cikin tsarinka duk ɗan da ya taso a matsayinka na mai hali, za ka yi masa aure kuma za ka gina masa gida. In wani shi ma ka wannan lokacin za ka yi masa aure, za ka gina masa gida. To a nan malamai suka ce wannan bai shigo a cikin abin da aka hana ba, ko kuma ya zamo cewa dane da wani abu ya faru gare shi, misali ya ci makaranta. Makarantar nan akwai buƙatar a sai masa babur, ko a sai masa keke, ko kuma a biya masa kuɗin admission. To ba za a ce duk sauran ƴaƴan da suke zaune gida ba su samu wannan makaranta sai ka musu wannan hidima ba. Suka ce ko kuma ya zamo kyauta ce ta ƙarfafawa. Ya halatta a musulunci mutum ya kafa wani sharaɗi ga ƴaƴansa. Misali ya ce duk wanda ya haddace hizifi kaza, to ni kuma zan yi masa kaza. Misali mutum ya ce duk ɗansa da ya haddace Ƙur'ani zai sai masa babur, ko duk wanda ya haddace hizifi 30 zai sai masa keke, zai yi masa walima. To duk ɗan da ya zama ya kai wannan matsayin, aka yi masa wannan abin da aka yi masa alƙawari, ba a yi wa saura ba, ba zai zama ainihin rashin adalci ba, domin an yi ne akan wani sharaɗin da shi ya cika wannan sharaɗin. Su wanda ba su cika ba sai an yi masu ainihin wannan ba. Ko kuma ya zama wani abu ne wanda lalura ta haifar, la sama Allahu ba shi da lafiya, to sai likita ya ce dole sai an dinga ba shi nau'in abinci iri kaza. Misali ya ce za a dinga ba shi wani abincin da sai an kashe kuɗi ya ce zai ci ganyaye, ko zai dinga cin naman kifi, ko zai a ba shi naman kaza, ko wani abu da ya kama da haka. To anan shi ma ba za a ɗauke shi rashin adalci ba, domin lalura ce ta haifar a yi masa wannan. A irin wannan malamai suka ce da mutum zai yi tsari cewa duk ɗan da ya haifa ya girma zai yi aure, zai yi masa auren kuma zai mallaka masa gida. To sai aka yi wannan ɗansa na ɗaya, na biyu, na uku, wala'alla sura ɗaya biyu suka rage, ko sura ɗaya, ko kuma saura uku wanda ba a yi wa ba. To shi kenan sai Allah ya karɓi rayuwar wannan mutum. To za a ce wancan gidajen da aka yi ma wa'yancan ƴaƴan za a sake dawowa da su ne a raba su a cikin gado, ko kuwa a'a, ba za a dawo da su ba. Wannan wani rabo ne wanda Allah ya ba su, domin da yana raye to zai ɗore hayyi wa sauran. Kamar dai a ce yanzu mutumin ne da yake cewa mutumin da yake da mata biyu ko uku ya ɗauka cewa to duk shekara zai biya wa ɗaya daga cikin matansa aikin haji, har a ce kowacce sai ta je, to ya biya wa ɗaya, sannan wata shekara ta dawo ya biya wa ta biyu, wala'alla an zo kan ta uku an biya mata, ko kafin a biya mata sai ya rasu. Ba za a ce a kuɗin gado sai an ɗiba an biya ma wa'yancan da bai biya wa ba, sakamakon an biya wa sauran. Wannan haka Allah ya gaddara za su sami wannan. To a nan wannan hadisi da muka ambata za ka samu malamai ma sun yi saɓani da manzo alaihi salatu wassalam ya ce ku ji tsoron Allah, ku yi adalci tsakanin ƴaƴanku. Shin ana nufin a nan idan kyauta ce ta raɗin kai mutum zai yi wa ƴaƴansa, da namiji da mace duk za a daidaita su kai da kai, ma'ana ba za a zo da abin da sifa irin ta gado ba, a ce lizzakari mithl hadhihi al-unthayayn, mun san idan gado ne don namiji za a ba shi rabo mace biyu. Wasu malamai suna ganin wannan kyauta ce ba sunan ta gado ba, gado shi Allah ya riga raba shi da kansa. Saboda haka wannan abinda aka ba namiji shi za a ba mace, idan ka ba kowane namiji 10,000 da su ma mata za ka ba su 10,000, idan ka ba su 20,000 maza da su ma mata kai musu haka. Tare da cewa akwai malamin da suke ganin tunda ta fuskar gado an fifita maza akan mata saboda buƙatun sun bambanta, to suna gani ko da a kyautar ma a iya ya zama an fifita a nufin maza. To wannan gaba kamar yadda muka ji hadisi ne ƙarara, yi nasi akan cewa za a wato dole a daidaita tsakanin ƴaƴa. To haka abin yake hatta a wajen matan aure, domin za ka ga cewa koke-koke na mata suna yawa. Bugu waya da tambayoyi, ka ji wani magidanci ya sai wa matarsa mota, sauran matan bai saya musu ba. Wata matar miji ya sai mata gida, bai sai wa sauran matan ba. Ko kuma ya ba ta fili, bai mai wa sauran matan ba. To yanda wancan hukuncin yake a wajen ƴaƴan da mutum ya haifa, haka yake ta a wajen mata. Na tabbatar da duk mutumin da ya karanta fatawoyin malamai da rubuce-rubucensu, to zai ga cewa akwai saɓani da malamai suka ambata a wannan gabar. Akwai malaman da suke ganin cewa su mata abin da ya zama wajibi shine raba kwana da kuma ciyarwa da shayarwa duk wani abin da ya zama wajibi a yi musu to wannan shine ya zama wajibi a yi musu kai da kai amma idan abin da ya shafi wata kyauta ne to su suna ganin tunda nasibi bai zo akan mata ba ma'ana matan aure su suna ganin dan mutun ya fifita wata mata akan sauran mata su suna ganin ba a yi laifi ba musamman kuma idan ya zama ita kyautatawar waccan matar tare da sauran matan akwai mata da zaka ga cewa tana da kirki sosai a wajen mijinta sama da sauran matan wata idan ta san mai gidanta yana son nau'in abinci iri kaza ko wani dan kayan magulashi ko wani abu dai wanda yake na jin dadin rayuwa mutum ne wanda yake yana son kamar irin sobo ko yana son wainar koito a jiwunta za ta yi masa wannan abin bai ma san cewa za a yi ba sai dai ya zo ya samu akwai matar da za ta yi wa mijinta wannan sauran matan kuma sun san yana so ba lallai su yi masa ba akwai matar da zai zamo cewa dan dan naira 20 30 100 kai wata ma 1,200 za ta yi biyo mai gidan ta fuskan bashi kila wata ran ba kudi a wajensa ya ce ranta min 500 a yi kaza wata ran ya ce ranta 1,000 wata ran ya ce ranta 200 bashin nan zai iya taruwa ya kai 2,300-4,500 ma ko akwai matar da idan mijin ya dauko ce ga su sai ta ce kawai shikenan ba komai ana ta yafe masa wata kuma ko naira 10 ta biyo shi to dole ne ainihin ko dai ya bata ko kuma rai ya baci to sai wasu malamai suke gani idan akwai matar da ta fifiti yan uwanta ta fuskar irin wannan kyautatawar to za a iya kyautata mata sai masu irin wannan ra'ayi suke hujja da cewa manzo alaihi salatu wassalam ba duka matansa ne yayi wa walima ba akwai matansa wanda yayi wa walima wasu kuma ba a yi musu ba ko kuma walimar da aka yi ma wasu ta zarci ta wasu to suna ganin wannan zai iya zama wa'izina ko hujja da cewa dan an fifita wata mata a cikin sauran mata da wani abu na tagomashi su suna ganin ba a yi laifi ba to amma idan mutum ya kalli shi wancan hadisi na Numan ibn Bashir da muka ambata muka shimfida da shi in mun kalli gabar da manzo alaihi salatu wassalam yake cewa kana so ƴaƴanka su zamo kai da kai a wajen yi maka biyayya yace yace to ka daidaita tsakanin su fuskar kyauta to wannan rashin daidaito tsakanin ƴaƴa ta fuskar kyauta abinda zai haifar to shi ma wannan rashin daidaita mata a wajen kyauta zai iya haifar da wannan sabanin bal zaka iya ganin ma cewa shi wannan zai iya haifar da mummunan sakamako tsakanin su matan yasu da ma ƴaƴansu domin in aka ce misali mutum yana da mata biyu ko mata uku sai zamo ya fifici ɗayar ya fifita ta zai zamo ainihin ya bata fili ko zai bata gida ko abin da ya kama da haka amma sauran ba zai musu wannan ba to na farko dai ba za a samu jituwa tsakanin ita wannan matar da sauran mata yadda ya kamata ba bal abin zai iya bayo ma zuwa ga ƴaƴansu sauran sunna to kun gani mahaifinku baya kaunar mu wance fi kauna ita da ƴaƴanta to wannan zai iya sa sai ga tsakanin ƴaƴan wancan daki ƴaƴan wannan daki ba a jituwa kuma hadisin da su masu wannan ra'ayin na ganin halaccin fifiko suke kafa hujja da shi idan mutum yi masa kallo na tsanaki zai ga ba zai zama hujja ba abu na farko shi yin walima ba wai an yi don masalar ita matar ita kadai ba idan aka zo aka shirya walima kayan abincin da za a shirya wala Allah idan ma mata ta gayyato ƴan uwanta wata mata sai ta fita cin abin da ita za ta ci wala Allah idan ma waɗansu mutane ka gayyato kai mai gida sakamakon walima a wurin wance to zai zamo cewa kila abin da wannan na waje ya mora ba lallai a ce ita matar ta mori wannan ba saboda haka dan an ce an yi walima mafi kashe kuɗi a wurin wance ba yi ta a wurin wance ba shi ya nuna cewa ita wancan da aka kashe kuɗin za ta mora ba abu na biyu zai iya yiwa lokacin da aka yi a wurin wance ba a yi wata walima ba kwata-kwata ko ko an yi walimar da ba ta kara ta karya ba kila babu samun ba kullun ne ba za ga annabawa Allah subhanahu wataala ba bude musu duniya yayi ba manzo alaihi salatu wassalam akwai lokacin da za a tashi a gidansa babu abinci kwata-kwata alayhi salatu wassalam akwai lokacin da za a jera wata biyu ba a girka tukunya ba sai dai a ci da biyu na sha ruwa to wannan yana nuna cewa ashe dan an ga manzo alayhi salam yayi walima ga wata mata bai yi ga wata ba ko kuma a wata an fi samun abinci mai yawa wata kuma an samu kadan ba shi ya nuna karancin matsayin ita wadda ba yi walima ba ko kuma fikon wadda aka yi ma walima ko kuma rashin gatan wacce aka kashe abu kadan wato kasa da wadda aka kashe abu da yawa wannan ba zai nuna wannan ba tunda kamar yadda na faɗa ba ita aka yi kyautar ba wani abu ne wanda aka yi wanda yake mai suna walima mutan da gaito su ne za su mori wannan to akan haka ni na fi kasancewa tare da malaman da suke ganin abin da ya zamo zai dauki hankali zai haifar da abin da ba daidai ba to wajibi ne magidanta su kauce masa ba daidai bane ba kana da mata biyu ko mata uku ko hudu kace ka dauki gida kusun da guda ka ba wata mata kyauta a lokacin da su kuma sauran ba kai musu kyauta ko da fili ba ba daidai bane ba ce ka dauki mota ka ba wata daga cikin matanka wasu kuma ko ba mura baka ba su ba wannan ba zai haifar da kikkiawar fahimtar juna tsakanin su ba sannan ba zai wato haifar da fahimtar juna tsakanin yayin da suka haifa ba kawai abin da za a ce a wannan gaba kamar yadda Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala a cikin littafinsa Al-Mughni a babi na walima ya nuna cewa matar da take kyautatawa kamar yadda na faɗa ba lallai bane ba wato ba laifi bane dan ka dan fifita ta da wani abu akwai abin da zaka iya ma wata matar da tafi kyautata maka ba lallai ma sai wani ya sani ba misalan zai iya yiwa akwai matar da tafi kyautata maka kujerun ɗakin ta sun tsufa ko ma duk sun lalace ga baki daya zaka iya ba ta kuɗin sayan kujeru ko kuma ma ya zama kai ka sai mata kujerun ba tare da ka nuna ko ita ta nuna cewa kai ne kai ba lallai akwai wani wanda mai dan hali ko wani kaninta za ta iya cewa dan uwanta ne sai mata kujeru ko ya gyara mata kujeru wakan zamanta ba za su samu damuwa ba dan sun ji dan uwanta ya mata wani abu tunda ai shi ba dan uwansu bane ba dole sai ya musu ba dan yayi ba ainihin yar uwarsa ko kuma ya zama an yi musu duk wani abu wanda yake na wajibi misali dinkin sallah duk an yi musu kai daya sarka warwaro takalma duk wani abin da ya kamata an yi musu kai daya to ita waccan sai mutun yake bance ta da wani turmin atamfa wala Allah ma ba tare da sauran matan sun sani ba kai koda ma a ce sun sani amma sun san kuma kyautatawarta ta nunnunka ta su dannan turmin atamfa guda ɗaya da aka bibita da ba zai zama wani abin tarjijiyar waya ba amma dai musamman rayuwa irin ta yazo a ce mutun ya dauki gida ya ba matarsa Allah gidan nan ma ya zama wuri ne mai kima idan an saka yan haya duk shekara za a dinga samun kudade masu yawan gaske su kuma suna nan ba ko wato ainihin fridge da suke samu wanda suke za su samu wani dan kudi ta hanyar sa ballantana abin da ya shafi kudin hayan wani gida na tabbatar wannan ba zai haifar da dama ido ba ta fuskar mu'amala saboda kai yana ba masu gidaje shawara su yi kokari su gyara irin waɗannan abubuwa duk abin da zai kawo sabani tsakanin matanka ya bai zuwa ga yayanka a matsayinka na mai basira da hankali kai kokari ga cewa ka kauce ma wannan abun domin samun kikkiawan zamantakewa da kuma dunkulewar matanka da yayanka a waje daya muna fata Allah ya muna gamu da katar
masha Allah ba sauraro kada manta ana tare da shirin fatawa kai tsaye daga tashar rediyo Jigawa inda yanzu haka zamu fara karanto tambayoyin da kuka turo mana zamu tashi akan tambayar da ta fito daga wajen Malam Musa Kabir Jemaku wanda yake cewa a kar makalla mutum ne girbe amfanin gonarsa sai nemi wasu masu dabbobi da su sayi yayin shinkafar da ya yanke da kuma kara na hatsi to amma sai suka ki saya suka ce wai shanun ba sa cin irin wannan nau'in abinci hali kuma gashi suna kiwo a kusa da wurin da ya tabbata cewa idan ya tafi za su iya shiga su ci a banza hakan ta sa sai na kone shi a gonar a matsayin taki ko hakan la aikata laifi daga Musa Kabir Jemagu
to gaci yadda ya karshen tambayar sa ita ce ta sa ba za mu ci yayin laifi kai tsaye ba domin ya ce a matsayin taki in har wannan tokar za ta taimaka wa gonarsa ma'ana yanzu ya kwatanta tsakanin cewa yanzu wannan abun ko dai in sun saya ya sayar a lalace to idan ma to da ya zama cewa inubin ya sayar musu alalaci ko kuma a'a sun maki saya dabbobin sa sun cinye da kuma idan ya kone tokar wani zai yi amfana ko da ma a ce saya za a yi a ce za a saya wala Allah in za a saya bai wuce a saya 5,000 ba shi kuma yana gani idan ya kone wannan abin zai zama masa takin da in saya zai yi saya 10,000 anan babu laifi idan ya kone kayan sa a matsayin wato yayi taki domin wani sai zama inufin ta amfana amma kawai ya zamo cewa ba wani amfani kawai shi yanzu haushi yake ji tunda sun kisiya kuma in baya nan za a zo a cinye wannan ta sai kone to sai a ce bai daidai ba domin shi manomi yana samun lada ta fuskar noman nan sama da abinda wannan sa zai samu shi yasa malamai ma suka dinga sabani shin tsakanin kasuwanci da noma wanne ne fi matsayi da yawa sai suka fifita noma akan kasuwanci suka ce domin shi daga cikin alfanun noma da kwari da tsuntsaye da dabbobi da yan adam duk za su karu da wannan noman da kai akwai kwarin da za su zo su tsinci wannan abubuwan akwai tsuntsaye da za su zo ainihin ya zama sun tsage irin wannan abubuwan da kai gero ne dawa ne kuma bayan an kawar su zo ainihin ya zama sun yi goto a wurin sannan akwai yan adam da za su amfana ko dai wanda zaka ba su a matsayin zakka ko kuma wanda za a yi abinci ma a gidanka su zo su ci to duk irin waɗannan abubuwan zai zama akwai amfanin halittun Allah ga abin da kai na noma to saboda haka shi ba faduwa kai ba a kaddara a ce sun kisiya shikenan bayan ka tafi sai wasu dabbobi suka zo suka ci to ana fatan zaka samu ladan Allah sakamakon wasu daga cikin halittun Allah sun karu da abin da ya zama ainihin ka noma amma kamar na fara to ga ciyar da kai ta nuna zaka amfana ta fuskar taki wannan shine zai sa ba za a ce kai laifi ba
sai kuma tambayar da ta fito daga wajen malam Umar Ibrahim dake Nasarawan Kuki a garamar Umar Bejin jihar Kano yake cewa akan makalla ko iyaye za su iya rike sadakin yar su ba tare da sun bata ba sannan mahaifi zai iya bada sadakin yar sa wanda zai aurar da ita daga aljihunsa saboda dangantakar da ke tsakaninsa da wanda za ta aura
to na farko dai shi sadaki haƙƙi ne na yar da za a aura Allah ya ce wa atun nisaa sadaqatihinna nahila fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a Allah sai ya ce wa atun nisaa ku baiwa wato ainihin mata sadaqatihinna sadakokin su nahila a matsayin kyauta ta girmamawa fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan idan su aradin kansu a bisa yarjewar su suka ba ku wani abu misali mun san cewa kaman bazawara ita ce take da dama a hannunta sama da budurwa dan yanzu budurwa da wahala ce ta iya yankawa maka sadaki sai da iyaye su yanka amma bazawara za ku yarjejeniya ita da kai cewa to ita indai kana son abin ne yiwu to kaza take bukata na sadaki to da za a yarjejeniya kai da ita ce sadakin nan 30,000 ko 40,000 ko 50,000 sai da ka zo ka kawo to sai da ce to na ga dai dawainiya ta yi maka yawa cikin wannan abubuwa ka hidima in ga 10,000 wannan rage maka 10,000 to Allah sai ke tafa ku luhu ani amriya wannan ku ci shi kai tsaye mai dadin tauna mai dadin wucewa a makogaro ma'ana halan malaka kenan to amma in ba haka ba zamu ga cewa sadaki ga baki daya haƙƙi ne na ainihin ya mace ba laifi ba ne ba a ce akwai waɗansu bukatu da ita take da shi ba kowane uba ba ne yake da wadata akwai wanda za a ga cewa ya wadatu wani ma sadakin ba ma za a kawo ba sai ranar daurin aure shi kuma dama ya riga ya shirya kayan auren yan nan tasa ga baki daya kuma ana kawowa ma da annai ta za a dankawa akwai wanda shi kuma zai ma bukaci a kawo sadakin nan tun da wuri saboda ba shi da ikon da zai iya komai da komai a jihunsa ba laifi ba ne ba kila ba shi da ikon da zai sai mata katifa ko ya sai mata tukwane ko tabarma ko buta ko abin da ya kama da haka ke to wance ya sadakin nan naki an sai miki kaza an sai miki kaza ba laifi ba ne bai faɗa mata wannan ta san ga yadda kai amma haka kawai ya rike to wannan ya saba ma abin da musulunci ya koyar da mu saboda haka mai da muka faɗa haƙinta ne gaba ta biyu ta tambayar sa kuma na halaccin ya biya mu wani sadaki wannan ya halatta misali ya zamo kila ma malami ne zai baiwa almajirin sa yassa kuma almajirin nan nasa yana da biyayya sosai a wajen sa kuma ya ga cewa mai garamin garfi ne ba laifi bane an yanka sadaki 30,000 40,000 50,000 sama da haka ma ko dai ya kira shi da shi ce to wane na fahimci cewa dai gaskiya kai hidima ko kuma gaskiya kana da garancin kuɗi ungwa sadakin nan kawai ka kawo a matsayin cewa kai ka kawo ko kuma ce a kawai zan bayar a matsayin cewa kai ka kawo wannan babu laifi abinda dama musulunci bai yarda ba a ce za a daura aure an sariyar da sadaki a ce ba sai an bayar ba to addinin musulunci bai yarda da wannan ba saboda ko dai a bada kuɗi ko kuma manfa'a manfa'a shine wani abu wanda yake na amfani mutum yana so ya auri yarinya ba shi da kuɗin sadaki amma tailan ya iya dinki to ya halatta a yi sharadi da shi cewa to yanzu zaka koya mata dinki sai ta kware wannan ba dole wai cewa sai kafin ya aure ba za a iya daura masa auren amma sharadin to daga taje zaka koya mata dinki tunda dinki ya nufin sana'a ne ko kuma ya iya saka musamman saka da take kawo kuɗi ya ce to shikenan yanzu tunda baka da kuɗin sadaki zaka koya mata saka wannan shine sadakinta wannan ya halatta musulunci saboda ka ya halatta uba ya biya ma wanda zai aure yarsa wannan sadakin in dai ya amince zai yi haka
tambayar gaba kuma ta fito daga wajen malam Muhammad Mustafa Ibrahim wanda yake cewa assalamu alaikum ina so malami ya yi mini karin bayani akan yadda wakafi yake kuma ko akwai matakin da mai karamin karfi ma zai iya rabauta da shi
to shi wakafi shine wato ainihin kebance wani abu wanda mutum zai bar shi a bayan rayuwarsa wanda zai dinga kawo masa lada mutum zai iya wakafi tunda rayuwarsa zai kuma iya yin wasiya cewa ayi a bayan rayuwarsa manzo alaihi salatu wassalam yana cewa idan dan adam ya mutu to duka ayyukansa da zai samu lada sun yinke in ba ta bangarori uku ba sai ya ambaci sadakatin jariya wata sadaka mai gudana sadaka mai gudanan nan ta da fuskoki da yawa mutum ko dai ya gina gidaje ci wayannan gidajen na talakawa ne in ya ga dama yayin nassi akan nau'iya misali ya gina gidaje ce to wannan gidajen na dalibai ne masu neman karatun Qur'ani ko kuma yace masu neman ilimi iri kaza ma'ana ya halatta ya nassi akan wani sinifi na mutane wani jinsi na mutane ce su kadai za a sa cikin irin wayannan gidaje zai yi kumbari a bude cewa to wannan gidaje da ya gina kawai za a iya saka marasa karfi wanda aka san ba zai iya biyan haya ba kuma bai mallaki gida ba to wannan sunansa wagafi ko kuma mutum ya samar da wata rijiya wanda za a dinga ainihin shan ruwa ko mutum idan ya ga dama ya zo ya gina wani asibiti wannan shi wa duk sunansa wagafi yake na lada ko kuma mutum idan ya ga dama ya gina makaranta ko kuma ya samar da wayansu ma bishiyoyin da za a zauna a sha inuwa ko ya samar da irin tuka-tuka ko dai duk wani abu wanda ainihin za a dinga amfana yana samun ladan Allah wannan shi ake kira wagafi sai dai kullun abinda malamai suke fada wagafi musamman irin wannan lokaci musamman kuma ce irin gida ko abinda ya shafi asibiti ko wani abu to ya kamata a sama musu wata hanyar samun kudin maintenance din su yanzu misali idan ka zo kai gida uku hudu kace a zuba talakawa a ciki talaka wannan dama wala alaba wanda zai iya biyan haya to aga wanda ba zai iya biyan haya ba idan ya zamo iska ya zo ya dai kwanukan rufi idan suke da kudin da za su rufa wannan kaga ba za su iya ba ko wata katanga ta fadi wa zai iya gyarawa ko ma sai ta fada to duk mutumin da zai wakafi yana da kyau ya samar ma wannan wakafin wata hanya ta samar da kudi ko dai ya tona burtsatse musamman a ce an samu ruwa sosai ce to duk abin da za a sayar wannan kudin wannan ruwa to a bude masa akawun wannan na hidimar wannan gidan ne in ma wata bukata ba ta so ba aka samu kudi da yawa to a je a kara sayan wayansu filayen ma a gina wayansu gidajen har yanzu duk na wakafin ne idan kuma wani abu ya taso katanga ta rushe ba a fata ko iska ta daye kwano ko ma sai ta fada ko ba abin nan siminti ya fashe ba shin wannan kudaden da zai ba duka a dinga gyara wannan ko gaure ya kare ko taga ko abin da ya kama da haka to idan mutum ya samar da wannan to ya abin da zai inganta wannan wakafin nasa amma haka kawai a ce an samar da gidaje ba wata hanya da za a samu masa kudin gyare-gyare to wannan karshe wata rana sai an waye gari sun zama kufai sai sun zama ainihin fili saboda wanda suke cikin balai zama sun iya gyarawa ba sannan shi wakafin nan ya da fuskoki kasashe da zaka ci addinin musulunci yana da karfi akwai masu kudin da suke samar da gidaje sai su damka a hannun hukuma su baiwa hukuma ko dai gwamnatin jaha ko wani basarake cewa to wannan wakafi ne kuma mun damka shi a ci gaba da gudanar da shi da yawa za ka ga akwai wanda sun damka gonaki na dabinai yanzu misali idan muka dauki Suleiman Rajihi ɗaya daga cikin manyan masu kudin Saudiya akwai wato wakafofi da yake na gonaki da gidaje da ya damka ma hukuma kuma take gudanar da su akan ainihin samar da abubuwa da za a taimaki bayan Allah marasa karfi to saboda haka dai akwai wanda zai yi bai hukuma akwai kuma wanda zai bar abun karkashin kulawarsa bayan tafiyarsa kuma ya ci gaba da gudanarwa
sai kuma mai tambayar gaba wanda yake cewa assalamu alaikum malam ko menene matsayin canfa mace da ake yi cewa wai matar mai farar kafa ce domin na auri matar da nake samun matsaloli aka ce mai farar kafa ce dan haka in mutai aure irin wannan mata zai talauce har ma aka ce wai tauraruwa ta ce bata zo daya da tata ba ne nake so malam ya yi mini karin haske akan haka bai rubuta suna ba mai tambaya
to na farko zamu ga akwai hadisi wanda manzo alaihi salatu wassalam ya haramta tamfi hadisi da dama akwai la adwa wala tiyarata wala safar wato babu wani wanda zai iya harbar wani da cutar jikinsa haramun ne kudurci wannan sannan kuma haramun ne yin canfi haramun ne kuma canfa watan safar hadisi da dama sun nuna munin ainihin canfi a gefe daya akwai hadisi wanda yazo da lafuzza da dama akwai lafazin da yake cewa in kana shu'umu fa fi thalathin har idan akwai wani abu da za a canfa to sai dai dayan uku akwai wanda yazo da kuma wato ba sai ga tambaya ba ashu'umu fi thalath canfi ko shu'umti yana cikin abubuwa guda uku sai aka ambaci gida da abin hawa da kuma mata to malamai sun yi sabani kwarai a wajen wato daidaita tsakanin waɗannan hadisai wasu malamai suna ganin cewa waɗancan hadisai da suka hana canfi to am ne wato ainihin an yi kuɗin gora ne ga baki ɗaya to su kuma waɗannan sai aka keɓance wasu abubuwa wanda su kuma koda mutum ya kudurci wani abu dangane da su ana ganin ba yi laifi ba misali Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala da ya zo bayani akan wannan hadisin sai yake cewa idan mutum yana da wata mata wadda lokacin da ya aure ta sai ga ya ci gaba da samun waɗansu musibu da suka wuce hankali bala'o'i wanda sun wuce al'ada wannan ba laifi bane bayan ya sake ta ko ko mutum ya tare wani gida sai ya ga kawai daga zaran tarewa gidan nan bala'o'i daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan to ba laifi bane bai canza gida ko dai ya sayar da shi in yana da karfin da zai bayar da shi ya bayar da shi ma'ana dai ta shi bar wannan gida ko kuma ya sayi wani abun hawa kafin sayan wannan abun hawan bai fuskanci matsaloli ba to amma daga sayan wannan doki dan akwai shi wani hadisi na ambata da kuma yake ta in kana shin fafi salatin fiddaba ko ne ce fiddaba ko kuma ne ce filfaras akwai wanda ya bace dabba muka ce dabba jaki doki ragumi duk sun shiga ko kuma wanda yake banci doki da ambato to saboda haka Ibn Baz yana ganin inda mutum na da ɗayan wannan hukum sai ya ga ya shiga wani tashin hankali sakamakon mu'amalanta su wanda abin ya wuce tunani ina ga babu laifi dan yin rabu da su kuma akwai hadisi wanda Abu Dawud ya rawaito shi wani mutum ya zo wajen manzo alaihi salatu wassalam ya mai kin Allah mun kasance muna cikin wani gida adadin mu mai yawa ne kuma dukiyoyin mu suna ta habaka sai muka tashi muka bar wannan gidan sai muka koma wani gida to muna koma wannan gida sai adadin mu ya dinga raguwa ma'ana akai ta mace dukiyoyin mu su ma suka ta wato ainihin ci baya manzo alayhi salam sai yake cewa daruha ko kuma utrukuha damima, ma'ana ku bar wannan gidan kaman wato abin dargi ne. Kaga mun kalli wannan hadisi, kuma hadisi nan da yake akalla mace Hassan, in mun kalli wannan hadisi shi wannan mutum da ya koka dangane da gidan da suka koma an ba shi izini cewa tashi bar wannan gidan. Sai wasu malamai suka ce to wannan ya nuna cewa shi su ɗaya daga cikin wannan ukun, idan mutum ya mu'amalance su ya ga abubuwa ba daidai ba da suka wuce hankali ba lalle ba ne ba, wato ainihin ya zama ya ci gaba da mu'amalantarsu. Wasu malamai suka ce a'a, shi wannan hadisi da ya ce in kana shu'umu fa fi salasin, wato wannan ana ta har in akwai ma ballantana babu, har in akwai abin da za a canfa to sai dai ɗaya daga cikin wannan ukun. Sai suka ce to saboda haka shi kansa hadisin ba wai nuna cewa ya canfa ɗaya daga cikin wannan ukun ba, saboda haka Allah zai iya jarraban mutum da abubuwa ko da ba ta hanyar matar da ya auka ba, ko ba ta hanyar gidan da ya saya ba, ko ba ta hanyar abin hawan da ya zama ainihin ya saya ba. To amma kuma maganan cewa wani ya yi ce maka faragafa gare ta tauraron kar da nata ya saba, wato wannan kuma shiga babi na duba. Wannan an fita daga cikin abinda masu malaman da suke ganin shi wannan hadisi zai zama ainihin khas, su kansu ba su yarda da cewa za a yi wani abu na duba ba, ko ainihin wani abu da za a yi zana ƙasa ai wannan. To wannan gaskiya an fita daga layi da wanda zai zana maka ya ce ai ɗalibin ka da ɗalibinta ya ci karo, ko ainihin kaza kaza da sauransu. To wannan gaskiya an shiga babi na duba, kuma duba ainihin haramun ne. Saboda haka ne a fahimta da kamar yadda Ibn Baz ya faɗa rahimahullahu ta'ala, ta zai zama mutum ya auri mata ya ga duk abubuwa suna ta wato ainihin ɓaci, abubuwa ga sunan wanda sun wuce yadda za a iya daurewa, ba laifi ba ne bai ga cewa ainihin ya rabu da ita. Mutum ne ya tare wani gida kafin zamansa wannan gida, bala'o'i babu su, amma yana shiga gidan nan. Yanzu za ka ji akwai gidajen da idan an tare sai a ji gobara ta tashi wancan ɗaki, sai ka ji wuta ta tashi can ɗaki, sai ka ji maciji ya zo ya saruwa ne. To kaga ba za a iya daurewa irin wannan gidan ba, irin wannan kawai shi kenan a canza a koma wani, ya fi kwanciyar hankali, shari'a ba za ta zargi mutum ba, Allah shi ne mafi sani.
Tambayar gaba ta fito daga wajen Malam Ali Umaru Misau da ke jihar Bauchi, wanda yake cewa malam na ji an ce kalmar shahada na iya warwarewa, to idan ta warware me ya rage a musulunci, kuma wani laifi ne yake sawa ta warware ta?
To kamar yadda muka sani, ita kalmar shahada da ita ake shiga addinin musulunci, kuma duk mutumin da ya karanta littafai musamman na fiqhu zai ga abwabur ridda, wato babu buka da aka yi na ridda. Ridda shi ne wato ficewa daga addinin musulunci, wal iyadu billah. Ficewa daga addinin musulunci nan ana yin sa da aiki, ana yin sa da kuma ainihin lafazi. Akwai kalmar da mutum zai furta, in ya furta ta fita daga addinin musulunci. Akwai aikin da idan mutum ya yi shi, shi ma wani aikin zai iya fita da mutum daga addinin musulunci. Amma abinda malamai suka ce a nan, ita ridda ba abu ba ne wanda yake mai sauƙi, ba haka kawai daga mutum ya furta kalmar ridda za a ce ya fice daga addinin musulunci ba, ko kuma yi wani aiki na ridda a ce ya fice daga addinin musulunci. Akwai almawane wanda duk sai an kalle su, akwai jahilci, akwai tilasti, akwai subul da baka, akwai shubha. To duk irin wannan sa daga cikin abinda malamai suka togace. Akwai lokacin da mutum zai faɗi kalma wadda inda ya san ma'anarta kuma ya san hatsarinta, duk ya san wannan amma sai ya rufe idon sai ya faɗa, to zai fice daga addinin musulunci. Daga cikin misalan da malamai suke yi, akwai hadisin Bukhari, wani mutum ya tara ‘ya’yansa yake cewa idan na mutu to ku ƙone gawata ku raba tokar biyu, rabi ku je ku sheƙar da ita a cikin iska, rabi ku sheƙar da ita a cikin ruwa. Sai ce la’in ƙadirallahu alayya la’azzabani azaban lam yu’adhibhu ahadan min al’alamin, in har Allah ya samu dama ya kama ni zai mun azabar da ba zai mu kowa irin wannan azabar ba. To wannan kalma ce ta ridda, domin duk mutumin da zai shakku akan kudirar Allah wannan mutum babu shakka bai wannan zai bai zuwa gare da to amma shi wannan mutum ya jahilci wannan kalma da ya fada bai san hadarin ta ba lokacin da ya mutu yayin da suka zartar da wannan wasiyya ta sa kamar yadda manzo Ali sallallahu alaihi wasallam ya fada Allah ya sa mala'iku suka tara wannan toka da ta cikin ruwa da kuma wace ta bi iska sai ga mutum Allah ya tashe shi Allah sai ya ce ma hamalaka ala hadha me ya kai ka ga aikata wannan aika da kai sai ya ce khashiyatuka ya rab tsoranka ne yasa ne wannan ya Allah sai Allah ya ce to shikenan na gafarta maka kun ga anan ya faɗi mummunar kalma amma me saboda jahilci sannan akwai lokacin da sahabbai sababbin shiga musulunci ran da aka bude makka to ko dai a ranar ko shekara sai aka fita yakin hunain to akwai wanda a ran nan suka shiga musulunci ko kuma jiya suka shiga musulunci to suna fita wajen gari sai suka ga wata bishiya wanda mushrikan larabawa suke rataye ta kubban su ko su soka masun su ma'ana suna nufin wannan bishiyar ta ba su sa idan an fita yaki da wanda ya zo ya rataye kurinsa da baka aka samu wannan lokaci sai zo ya dauke ko wanda ya rataye takobin sa bayan wannan lokaci sai zo ya dauke ma'ana wannan bishiyar ta ba wannan takobin da wannan kibiyar sa ba za ci nasara kan mai su ba to su wannan sababbin shiga musulunci da suka zo za su wuce sai suka ga wannan to sun yi gaba sai suka ga wata katuwar bishiya sai suka ce ya rasulullah ij'al lana zata anwatin kama lahum zatu anwat ya mai cin Allah mu ma ka saka mana wata bishiya mai maratai mu dinga ratewa kamar yadda wancan suke rataye nasu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahu akbar innaha sunan qultum wallazi nafsi bi yadihi mithla ma qala banu isra'ila li musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kabbara yace tarihi shike maimaita kansa yace ina rantsuwa da wanda raina yake hannunsa kun fara irin kalmar da banu isra'ila suka faɗa ma annabi Musa annabi Musa alayhi salam lokacin da ya tsallake teku mu duba irin wato kudura da Allah ya nuna mu duba girman tekun nan Allah ya busar da ita ya zamo kawai sai da yashi fa dare wala mutariqan fil bahr yabsa to amma kuma banu sanar da wannan abin da Allah ya yi ma annabi Musa tare da su suka wuce kuma suna tsallake teku sai su ga wa'insu mutane da ƴan gumaka suna bauta ta musu sai suka ce ya Musa ja'allana ilahan kama lahum aliha ya Musa mu ma ka saba mana wani gunki yanda wa'annan su maga ƴan gumakan suna bauta ma sai ce innakum qaumun tajhalun ku dai mutane ne wanda yake wawaye jahilai to duk wannan kalmomi ne wanda anda a ce mutum da ilimi da sani zai faɗi wannan zai yi fitar da shi daga ainihin addinin musulunci sannan akwai labarin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wani mutum ya taho da abun hawarsa ko kace ragumi ya taho cikin sahara gina ya kwanta ya danyi bacci duk kayansa da ruwan shan sa da abincin sa duk guzurin sa yana kan wannan ragumi to bacci sai ya dauke shi ya farka ya ga ba kowa kuma irin saharan nan minti biyu ko uku ko abin da ya kama da haka duk abin da ya tafi iska ta share sawu ba zai sai ni ragumin nan yayi ba kawai shikenan sai ya gamsu kawai mutuwa zai yi shikenan ya koma ya ci gaba da kwanciya sa kawai yana jiran ta Allah ta zo yana sake farkawa kawai sai ya ga ragumin nan kuma kusa da kansa kawai saboda farin ciki sai ya ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuka ya Allah kai ne bawana ne ubangijinka maimakon ya ce anta rabbi wa ana abduka manzo Allah ce akhfa'a min shiddatil farah sai ya kuskure saboda tsananin farin ciki kaga an subul da baka ne to ko kuma wani ya zo ya tsare wani da makami yace ko dai ya furta kalma ta zagin Allah ko ta zagin alqur'ani ko ta zagin manzo alaihi salam ko ta zagin addinin musulunci misali ko wata kalma dai wata ka iya fitar da mutum daga addini yace in bai wannan ba zai fille masa kai ko zai harbe shi to idan mutun ya faɗi wannan a bisa tilasci ittifaqin malamai bai kafirta bai nan a cikin addinin musulunci to akan haka ita kalmar shahada ita da ita ke shiga addinin musulunci abinda malamai suka ce kalmar shahada tana da hukunci na duniya tana da hukunci na lahira menene hukuncin ta na duniya hukuncin ta na duniya duk mutumin da ya kalmar shahada to dole a yadda musulmi ne a yi masa mu'amala irin yadda ake musulmi mu'amala za a ci kansa za a bi shi sallah za a ba shi aure in ya mutu za a ci gadon sa idan wannan sai ya mutu musulmi shi ma zai iya cin gadon sa to wannan kenan wala Allah yana wasu abubuwa da sun karya kalmar shahadar ko saboda jahilci ko wani abu da ya kama da haka to anan dole dai yana nan a matsayin musulmi domin kamar yadda na faɗa ko ita riddar mutum ba wai daga ya aikin ridda ko ya fita kalmar ridda za a masa hukunci da ridda ba sai an kai shi kotu alƙali shi yake iya tabbatar da wannan akwai lokacin da Hassan al-Basri babban tabi'i an je makabarta matar Farazdak ta mutu Farazdak wani mawaki ne wanda yake ya bare a wajen zambo da cin mutunci da yarfe to matar sai ta mutu Hassan al-Basri babban tabi'i ne to sai aka je binne wannan mata Hassan al-Basri sai ya kalli Farazdak ya ce me ka tana dama wannan ranar sai ya ce na ta nadama ta kalmar shahada sai ya ce ma dalla da wannan tanadi da kai amma ka sani daga cikin sharuɗan kalmar shahada akwai rashin yi wa mata kamammu yarfe da kuma ainihin ƙazafi sannan akwai Wahab ibn Munabbih ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai shi ma wani mutum wani abu ya faru sai yake masa magana akan ba zan iya tuna ba sai ko yana tambaya sun me ya tana dawo gobe alkiyama sai yake ta kalmar shahada sai ce eh to madara da tana da kama ka sani ita kalmar shahada mabudi ce ta aljanna kuma kowane mabudi yana da hakurin da yake bude kwado in ka zo da mabudi da hakurin da zai bude wannan kwado zai bude in ka zo da wanda ba zai bude ba zai bude ba to shi yasa malamai suka ce ashe akwai mutumin da zai zama kila ya fuffurta ta a rayuwa to amma ba lalle bane ba ta yi masa wani amfani ku zo ku gani domin ya riga ya rushe ta mashi tun a rayuwarsa gaba ta ƙarshe a wannan abinda malamai suka ce idan mutum ya yi ridda to ita ridda kaman fita kofar gida ne ko kofar daki duk ta kofar da ka fita to in kana so ka dawo wannan gidan sai dai ka dawo ta wannan kofar ma'ana abinda ya sa mutum ya yi ridda in bai janye daga wannan ba to kalmar shahada ba za ta dawo da shi addinin musulunci ba misali yanzu mutum sai ya zo sai ya ce shi yana ma kokantan gaskiyar alkur'ani wal iyazu billah ko yana kokantan ingancin manzancin manzo alaihi salatu wassalam shi yana shakku ma aka nuna masa hatsarin wannan faridda ce ya ce shi ba zai janye ba kota za ta tabbatar masa da cewa wannan mutum ya kafirce to inda zai yi kalmar shahada miliyan ba zai dawo addinin musulunci ba sai ya zo ya gaskata wannan abin da ya koma yana shakkunsa ko kuma mutum ya ce ai sallah zahar ba wajibi ba ce ko kawai shi wannan azumin ma bai yadda rukunin musulunci ba ne misali akai duniyar duniya ce shi haka kan akai to da zai yi kalmar shahada 100,000 nawa za ta dawo da shi addinin musulunci ba sai yadda sai lokacin da ya dawo ya gaskata wannan abin da ya karyata ko ya gamsu da wannan abin da yake shakku to a lokacin da ya dawo addinin musulunci
ba ha sauraro da yake lokaci ya ja yanzu haka za mu bude layi domin ba ku damar yin kira kai 0703 3975358 da fata za a dinga yin tambayoyi masu ma'ana kuma a dinga rage sautin rediyo kafin a kira. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum salam.
Da wa muke magana?
Kuna magana da Suleiman Kwadon Rage karama kuma garkin jajiga da ke mai kusa
da to Malam Suleiman bismillah.
Tambaya ta ga malam mutum ne kuka yi alƙawari da shi. Da kuka daura amana kamar neman aure ne haɗa ku da mutum sai ka ce masa to in ka samu ni ka da wani abu ba kawai shi kenan. Kai ma kuka yi wannan yajeje ne da gaba nan mutum ne ya zo yana kunka da wani abu haya na yin wani asibi ne ko ya ce wannan a dinace. Na gode.
Malam ka fahimci tambayar nan Malam Suleiman. Malam Suleiman gashi kai gaggawa, ni ma gaskiya ban fahimci ya yake nufi da wannan injiniyar ba. Malam Suleiman, idan Allah ya sa kana tare da mu, sai ka saki kokarin kira domin gaskiya mu fahimci tambayar ta ka ba. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Wa yake kallai?
Baban Abba ne daga Kurba, garin Kumar Giya da Zazo.
To baban Abba, bismillah.
Na'am.
Na'am.
Tambaya ta mana shi ne, kamar yin mazo na samu sallah raka'a, an ana samu raka'ar ƙarshe.
Na'am.
Wato kuma dai shi mutum sai ya samu.
Oh, baba Abba layinka ya kaɗe. Assalamu alaikum.
Assalamu
alaikum. Wa alaikum
assalam. Yaya mai gida wajen.
To Malam Yahaya, bismillah.
Mutumin ne yi manja a sallah a rukuku, sai yake raba na ake na fito ya tsina ya ce a sallah sai take.
To.
Inna fahimce shi maimakon ya ce sami Allahu liman hamida, rabbana wa lakal hamdu. Sai rabbana atina fid na sana shi kenan, ba komai sai ya sake cewa rabbana wa lakal hamdu, shi kenan ba kamar ba bali.
Assalamu alaikum.
Alaikum assalam.
Wa yake kallai?
Na Haruna mai lalle ce ko malam ne, ma fatan alkhairi.
To bismillah malam Haruna.
To tambaya ta ta malam, ni ne dai wata tunduwa take damuna kunda nake aiki. To da safe na zuro huda mai dan kai, kafin ta huto na barbada mata kofar raminka. To kuma shi ne ke zuwa fata, kuma zan bada dai malam, ni ne aka yi sallah arba da ni ba, to na zuwa tara ana sallar la'asar. Malam in na je ku wannan zan bata alafa ne ko kai abin yake. Allah mai da malam gida lafiya. Sana Haruna mai lalle ce.
Na'am. Wato sallah ce da yi ba, yazo kamar ta azhar. Sai samu wasu suna yi, to amma su kuma talasa suke yi.
Ana gane.
To,
tambayar farko ta tunuwa. Kusan ina jin bai fi sati biyu ko uku mu amsa irin wannan tambaya. Wato idan ya zamo akwai wasu ƙwari da suke cutar da ɗan adam ko a gonarsa ko a gidansa, ya halatta a musulunci yadda zai kore su daga wannan wuri. To amma mun faɗa akwai matakai. Matakin da ka faɗa mataki ne mai kyau. Ba daidai ba ne a bari sai sun fito sannan a zuba musu duk su mutu. Ba a san haka, amma kaga dabarar da kai bayan duk sun shiga sai ka zo ka zuzzuba, to tana zuwa za ta fita ta ji wannan warin duk sai ta koma. Ƙarshe sai kaga cewa ta bar wannan yankin ma gabaki ɗaya ko ta je ta bulla wani wuri, wannan babu laifi a kan wannan. Sannan gaba tambayar ka ta biyu, ina zaton kana nufin ka zo kai ba kai azhar ba, sai ka zo ka samu ana sallar la'asar. To yanzu me abin yi? To na san mu da yake gaskiya abinda muka rayu fatawa ta malikiya cewa ba a sallatan azhar bayan la'asar, ko kuma akasin haka kamar yadda ba a sallatan sallah ta ramuwa bayan mai ada'i, ko kuma akasin haka kuma ba a sallatan nufin farilla bayan nafila. To wannan shine. To amma fatawoyinsu malaman sun ce babu wata matsala, kamar tambayar ka lokacin da kai ba kai azhar ba sai ka zo ka samu ana la'asar. Idan kai niyyarka ta azhar ka bi, shi kenan azhar ɗinka ta yi daidai. Bayan an kammala, in akwai masallacin da za ka je ka samu la'asar, sai ka je ka samu wannan asar ɗin. Yanzu dai kai azhar ɗinka. In kun babu, to shi kenan sai ka iƙama, sai ka yi la'asar ɗinka kuma sallar ka ta yi.
Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa
alaikum salam.
Kadan rage da jiya, kawai ke kan layi. Wane?
Ana Sa'idu na zaune bayan da ke nan gaba.
To malam Sa'idu ko?
Tela
Sa'idu na. Yau.
Amfani da kamar kayan masabarta misali kamar jiha da yauran. Wai ya ta da amfani da Allah ta bi kuma
malam Tela.
Makabar da haka kamar ya yawa da garan ya kun. Akwai ta nuna ya
Malam Tela, ka maimaita tambayar farkon nan, ciyawa kake magana ta makabarta?
Duk wani abinda malamai suka ba da fatawa, makabarta kala biyu ce. Akwai makabarta wanda wani mutum ne ya yi hubusinta akwai kuma wacce shafi ta hukuma. To duk wani abin da zai fito a makabarta ko bishiya ko ciyawa, na farko ba wani malami da ya haramta cewa dan ka ci ƴaƴan bishiyar da ya fito makabarta kai haramun ko dan kai amfani da ciyawa, kawai abin da ake cewa a kauce ma abin da za a samu yi sabani. Idan ya zamo cewa hukuma ce take kula da wannan, ya zama kuma da izinin hukuma za ka je ka yanko wannan ciyawa ko ka sharu wannan bishiya, babu komai ya halatta. Ko kuma a makabarta ce mallakar wani, ya zama da izinin su za ka je ka yanko wannan ciyawa ko ka saro bishiyar ko ka ci ƴaƴanta, wannan babu komai a musulunci. Kawai abin da ba a yarda ba, abin da ba ka da hurumi ka je ka ɗebo, kuma daga baya abu ya zama rigima. Ka je ka saro bishiyar makabarta, sai a zo a yi ƙararka a ce ka je ka saro bishiyar makabarta, kaga kai ne kai abin ba a kan tsatsari na izini ba. To wannan kawai amma ta fuskar halarci don kai amfani da ciyawa ko ka ba dabbobinka ko ka kwaba ƙasa da ita, wannan ba komai. Gabar tambayar ban gane
ta biyu. Gaskiya ban fahimci gabar tambayar nan.
Ta biyun akwai ta biyun ban gane abin da ke.
Assalamu alaikum. Sai dai idan Allah ya sa shi Tela Sa'id ya samu lokaci inda dama ya sa kiran mu. Assalamu alaikum.
Amma ne kin salamu.
Wa yake kallayi?
Yawa sai ma ne ya dawo.
To ba Suleiman muna jinka.
Yawa tambaya ta da mala.
Eh.
Mutum ne kuna neman yarinya da shi.
Na'am.
Sai suka dauna kai da kuka yaje ne ya kowa ya je wanda Allah ya bai sa'a to diyan kai ya damu.
Na'am.
To kuma diyan sai ya damu.
Haka.
Har ya zo yana dan irin shi ko san nan ne kan hannu yana da ne 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 hakan sai za a yi.
To tun da kai daga ka ce kulumu, na farko ne neman aure ya halatta mutum biyu uku hudu su nemi auren yarinya ɗaya in ba riga an ayyana wanda za ta aura ba. Ma'ana tashin farko ya halatta wane zuwa ne ya zuwa ne ya zo, wanda ta zaɓa to shi kenan sai a ba saura haƙuri. To wani kawai don jin tsoron kada a ƙi zaɓensa ya ce zai biyo sanya ta kulumu, to wannan haramun ne. Bal malamai sun ce tabbatar da soyayya inda babu ita ko raba ta inda take wannan haramun ne, haramun ne dangi ne na sihiri. Daga cikin abin da Allah ya ambata fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, daga cikin abin da suke koyo su wannan shedanu ko kuma suke koyo mutane shine abin da za a raba tsakanin mace da mijinta. To malamai sun hado akan cewa saka soyayya inda babu ita ko raba ta inda take haramun ne, wannan bai halatta addinin musulunci.
Assalamu alaikum.
Alaikum assalam.
Da muke magana?
Ya magana injiniya Sahabi da Kora.
To injiniya a gurguje dan gaskiya lokaci yayi.
Yawa to sai da zan yi shi ne.
Na'am.
Dan mutum ya.
To naga sai dai mu hakuri sai wani shirin daga bayan Allah ya yarda. Ba sauraro saboda yanayin lokaci a daidai wannan gaba mu haka kuma sai wannan shiri da fatawa kai shi. Idan Allah ya kai mu shi da gaba ba dora daga inda aka tsaya kada, amma da za a iya ci gaba da turo tambayoyin a rubuce a wannan lambar waya 09001607117 ko 09123205400 kafin wannan lokacin a madadin ofishin gwamnatin jihar Jigawa da yake daukar nauyin zuwan shirin a kowane mako, da kuma babban malaminmu da yake da waliya a Sheikh Malam Muhammad Nasir Yahaya, Malam Safiyan Muhammad Kanye ne ya sadar da ku a madadin darakta wato manajan darakta na hukumar gidajen rediyon jihar Jigawa Alhaji Mati Ali Salisu Shabi Dutse. Yake fatan mu kasance a shiri na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.